Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum da fata an muni lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makeri ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Lahadi 4 ga watan Yuni shekarar 2023. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kallabi, amma yanzu ga labaran.
Assalamu alaikum ga cikakkun labarun. Gwamnan lardin Belgrade a Russia, Vyacheslav Gladkov, ya ce makaman artillery da mayakan Ukraine suka harba yankinsa sun kashe mutane biyu kuma suka raunata wasu ƙarin mutanen guda biyu. Lardin Belgrade na kan iyakar Ukraine da Russia, kuma farmakin da aka kai babu kakkautawa ya sanya hukumomin yankin kwashe kimanin mutane 5,000 daga ƙauyukan lardin a shekaran jiya Juma'a. Magajin garin lardin Valentin Demodov ya ce an samar da matsugunni ga waɗanda aka kwashe ɗin a tsakiyar birnin Belgrade. A Sudan kuma ana ci gaba da musayarcin larokoki ne tsakanin ɓangarorin da ke faɗa da juna a babban birnin ƙasar Khartoum a daidai lokacin da rikicin ya shiga mako na 8. Gana sun faɗa wa kamfanin dillancin labaru na AP cewa bam ya faɗo a kan fararen hula a yankin kudancin birnin, yayin da rahotanni ke cewa an harba makamin artillery a ɓangaren arewacin birnin na Khartoum. Mazauna birnin sun ba da labarin cewa mayakan ƙungiyar RSF ta Muhammad Hamdan Dagalo sun harbo wani jirgin yaƙi rundunar sojojin gwamnati wadda kwamandan rundunar General Abdul Fattah Al-Burhan ke jagoranta. Adadin mutanen da suka mutu ya kai 15 ciki har da jami'an tsaro 2, yayin da aka kwashe kwanaki da dama ana arangama tsakanin 'yan sanda da magoya bayan shugaban 'yan hamayya na ƙasar Senegal Ousmane Sonko. Gwamnatin ƙasar ta ce rikicin ya ci gaba da afkuwa a wasu birane na ƙasar ya zuwa ranar Juma'ar da ta gabata, inda masu zanga-zangar ke jefa duwatsu da ƙona motoci da cibiyoyin cinikayya, lamarin da ya sanya 'yan sanda da sojoji suka yi amfani da hayaƙi mai sanya hawaye domin tarwatsa su. Kotu ta yanke hukuncin ɗauri ga Ousmane Sonko a ranar Alhamis ɗin da ta gabata saboda laifin rashawa, sai dai kotun ta wanke shi daga zargin yi wa wata mata fyaɗe. Labarun na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin sufurin jiragen ƙasa na Indiya Ashwani Bishnoi ya ce tangarɗa da aka samu a layin da ke samar da lantarki ga injina shine musabbabin mummunan haɗarin jirgin ƙasa da ya wakana a ƙasar shekaran jiya Juma'a, wanda ya hallaka mutane 300 yayin da fiye da 1,000 suka jikkata. Mr. Ashwani ya faɗa wa gidan talabijin na ƙasar a yau Lahadi cewa binciken da za a gudanar shine zai fayyace waɗanda ke da hannu a kan batun da kuma dalilansu na yin hakan. Ya ce bayan kammala bincike za a yi bayanin musabbabin haɗarin a hukumance, amma dukkanin bayanan za su samu ne bayan an ƙarƙare ayyukan ceto da ba da agaji. Hukumomi a China sun ƙara tsaurara tsaro a kan hanyoyin shiga dandalin Tiananmen, inda masu rajin demokaraɗiyya suka yi gangami a shekarar 1989. A cikin wata sanarwa, rundunar 'yan sandan ƙasar ta faɗa jiya Asabar cewa ta kama mutane 4 bisa zarginsu da ƙoƙarin tada fitina da yin ayyukan da suka ci karo da muradin ƙasa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Tunda na tashi dai nake son zama likita, don ban zama likita bane ta tunanin me zan yi, me zan yi bayan nan, ko me na daga ragani sai in ga kawai ba lalle na iya kaiwa zuwa wannan abin da nake so na yi ba.
A matsayina ta ƙasa wadda ta shiga ta fita ta fadi ta tashi ta yi kokowa dan a girka demokrat na kawo matukar gudunmuwa ta dan a girka demokrat ya na yi kokowa an girka wanga gungu na 'yan siyasa wanda ake shawara da shi
kalluban shirin na wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kowa shirin kallabi shirin mu na kanmu daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita shirin na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwar da suke badawa a cigaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana Alheri Grace Abdu ranar litinin Bola Ahmed Tinubu ya dauki rantsuwa a matsayin sabon shugaban Najeriya bayan ya shafa shekaru yana kama hannun 'yan siyasa da ke neman madafin iko su kai ga nasara da suka hada da mai ɗakinsa Remi da ta tsaya takara ta kuma sami zuwa majalisar dattijan tarayyar Najeriya. To ko mata a Najeriya za su samu ci gaba a fafutukar ganin an dama da su a wannan gwamnatin? Lokaci ne kadai zai shaida. A shirin namu na yau mun karbi bakuncin macen da ta zama kallabi a fannin siyasar jamhuriyar Niger kamar yadda muka alkawarta za mu ji yadda rashin cimma burinta na zama likita bai sa Samira Hamza Ahmed taimakawa mabukata ba kada ku nisanci tashar domin ji ya fi sako kafin mu kai ga hirar da muka yi kan rayuwar kallabi macen farko da ta tsaya takarar shugaban kasa a jamhuriyar Niger bari mu faro takon da hirar mu da Samira Hamza Ahmed wata mace da take matukar son zama likita ta kuma shafa shekaru 6 a jami'o'i biyu da nufin cimma wannan burin banda damar yin karatu a waɗansu jami'o'in kasashen waje da suka hada da Amurka da kuma Ingila da ta samu sai dai cash igiya aure ta hana ta cimma wannan burin shekaru bayan wannan koma baya Samira ta bude makaranta domin kulawa da masu lallura ta musamman makarantar da ta yi fice a ciki da wajen Kano ta kuma bayyana wa shirin kallabi abin da ya bambanta makarantar nan tata da sauran makarantu
sai tara muke fara makaranta saboda yadda yaran suke hala basu bace da safa ba a'a waɗansu dai abubuwa da suka je su dawo so sai tara muke fara aji sannan kuma karfe 2 muke tashi
akwai waɗanda suke kwana ko sai nan gaba za ku yi
muna da ɗakunan kwana na embodied muna da su waɗanda suka zo daga garuruka daban-daban kuma muna da waɗansu waɗanda suke a cikin Kano suke amma kuma duka kwana suke waɗanda suke kwana kuma muna da masu kula da su ko da bayan mun tafi bayan karfe 4 akwai waɗanda suke zama tare da su suke kula da su
kin ce ba karatu ake koya musu ba kenan ma'aikatan ki ba lalle su zama malaman makaranta ba
akwai waɗanda suke yin karatu yadda normal yara ragowan yara suke yin karatu akwai masu yin karatu har suna yin jarabawa so malaman mu kusan dukkan su special education suka karanta sai kuma waɗanda suke yin therapy su kuma wani fanni ne daban waɗanda suke kokarin su koya yara abubuwa a masu koya musu magana masu psychomotor therapy haka speech therapy physiotherapy duk irin waɗannan fannukan muna da su masu masu physiotherapy ke waɗanda suke da kamar shan inna da ake cewa to akwai masu kula da su a wannan fannin da kuma masu koya musu magana shine speech therapist din da kuma waɗansu har da sana'o'i ma duk ana koya musu muna da waɗanda suke shekara har kusan 20 ma muna da su a cikin makaranta duk ana koya musu girki ana koya musu carpentry muna dan yin ɗan shuke-shuke da su sannan kuma mukan dan yi kiwo da su duk a cikin makaranta kiwon kaji sannan muna koya musu yadda ake yin dan sarka da dan kunnaye haka duk ana koya musu
kin ce kin so ki zama likita gashi kin karkare a wajen bude makarantar masu bukata ta musamman za ki iya cewa wannan ya cika burinki na zama likita?
To gashi nan kusan yanzu abin da nake yi hannu da kafa muke ni da asibitin Malam Amina Kano. Su turo mana dalibai mu tura musu marasa lafiya. Kusan hakan muke. Kusan abin da muke yi kamar kusan mu ma asibitin ne. Bambancin mu dai mu ba ma ba za mu iya bada magani ba ko mu ci a ga abin da ya samu yaro sai abin da aka turo mana da shi. Da wannan za mu yi amfani da shi.
Kin bayyana cewa kin fara karatun zama likita akai miki aure. Za a iya cewa aure ne ya hana ki cimma wannan buri ko kuma waɗansu abubuwa sun faru?
To kusan dai za a iya cewa auren dai shi ne musabbabin. Tunda ko ni ba a Kano na ma fara karatu ba. Karatun likita a Maiduguri na fara yin shi. Bayan na yi aure ne na dawo Kano. To kuma na fara da dai daga nan aka fara dan samun tangarɗa nan da can haka dai har. Allah ya yi.
Menene za ki iya cewa shi ne ƙalubalen gudanar da makaranta irin wannan?
Ai, babban ƙalubalen shi ne akwai wahala. Sai ka yi haƙuri kuma sai ka samu duk wanda zai zauna tare da su, duk wanda zai mu'amalance su sai ya yi haƙuri. Ba abu ne da wai za ka ce a'a kowa zai iya zuwa yi wannan aikin ba. Sai waɗanda wanda yake san yara, wanda yake da iya haƙurin jure wahalarsu, sannan zai iya. Kaka ba kowa ne zai iya wannan abin ba, sai mai tausayi.
Banda burinki na zama likita, akwai wani abu da ya faru a rayuwa da ya sa kika yi sha'awar shiga ayyukan jin ƙai?
Gaskiya ba abin da ne, tunda na tashi dai nake son zama likita. Ban zama likita ba ne ta tunanin me zan yi bayan nan, ko me na daga ragani sai in ga kawai ba lalle na iya kaiwa zuwa wannan abin da nake so na yi ba. Ko ba ni da interest ne a cikin shi sosai, ko kuma ba ni da hankali na ya fi karkata zuwa kan harkar lafiya, sai na kawai na ga dai wannan din makaranta, irin wannan makaranta dai ita ta fi dacewa da ni. Gaskiya ni raina ya fi karkata, zuciyata ta fi karkata zuwa kan harkar lafiya. Dan har iyanzu ina son aikin likita, har yanzu. Ai, ne bayan na bar aikin likita ma zama ne a gida na ce ba zan ƙara yin komai ba. Kusan za a ce fushin na yi, saboda an yi ta fafutuka da ni har mai gidan ya ce ƙoƙari ma na tafi ko wata ƙasa ma in je ne karatun. Na nema gurare da yawa na samu, amma daga baya na samu wata na je gurin ta muna magana da ita akan zan tafi lokacin Sudan ma na samu admission a Sudan. Na samu a America a New Jersey University. Na samu a Buckingham a UK. Amma ita da na je muke magana da ita sai take tambaya ta ina da miji, ina da yara. Na ce mata ina da yaro, ina da mai gidana. Su ta dan babbani waɗansu shawarwari da suka na kawai sai na je ba ni da buƙatar ma na tafi. In ka duba irin halin da ake ciki a lokacin, kuma ina ga lokacin har da yarinta ma, dan da yanzu ne gaskiya da zan tafi. Ina ga dai kawai Allah bai kadarta za a yin batun da har an kai wani mizani a cikin aikin likitan ma. Aiko a Maiduguri shekara ta uku a Maiduguri. Na dawo Kano na kuma yi wata shekara uku a Kano. Ko a Kano ma ina aji uku na Barnett. Daga farko na fara da na bar Maiduguri, na dawo Kano so daga farko na fara. Medicine din a nan Bayero University karatun ya lalace shi kenan aka koma gida.
Shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka, shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa, kallabinmu a wannan makon ta ci wannan sunan kasancewar ta macen farko da ta tsaya takarar shugaban kasa a jamhuriyar Niger tsakanin maza, banda jagoranta gwagwarmaya da ta kai ga kafa dokoki da suka bude kofa damawa da mata a harkokin mulki da kuma tsaida ranar mata a kasar. Kada in kai ku da nisa, wace ce wannan mace mai kamar maza?
Sunana dai Madam Bayar Maryamu Gamaci. A tarihin karatuna na yi Ecole Primaire kenan, na Ecole Kallai, na yi Lycée de Jeune Fille, bayan na sambak na ta yi Horanshi Montpellier jami'a, na yi Maîtrise Kita ta Sociologie. To bancin haka nan sai na kara dan gaba kadan, tunda da ina so in yi Relation International, na ta yi Institut de Hautes Études Internationales de Nice. Can Horanshi na yi Préparation na in shiga Diplomasiya, da na kara wannan sai na tafi Cameroon na yi doctorat kina a takaice abin da ya shahi wajen karatuna. To bancin haka nan ni dai uwa ce, ni dai uwa ce kuma yana uku, Allah ya raya mini su. Ka gani kuma da me za ni ce maka, bancin wannan karatun da na yi dai na yi zama bincike kamin in shiga cikin waɗanga abubuwa duka, don aiki na dama bincike ne, kamar Sociologie nake yi hakan ga. Don babu jihar Niger da ban zagaya ba, shi ma yasa na ga cikin wani hali mutanenmu na karkara suke. To bayan can haka nan na yi zama zangon shawara mai ƙasa, kamar Conseil Special, fada shugaban ƙasa. Bancin haka nan na zan lokacin bare kuma na zama mishi minister ta sadarwa da al'adunmu na gargajiya da kakakin gwamnati. To bancin haka nan kuma kasan mun yi kokowa gwagwarmaya mata su shiga cikin tsarin Conference National. To bancin haka nan akwai wani babban aiki da muka yi na sasanta 'yan siyasa, tunda kasan da Niger 'yan dutura kaɗan-kaɗan kawai sai a yi juyin mulki, kaɗan-kaɗan a yi juyin mulki. Cikin binciken da muka yi da nazarin da muka yi, muka ce haraka da ita siyasa ce. To sai Majalisar Ɗinkin Duniya ta kama mini na shirya 'yan siyasa, yanzu na yi dama sun sani ne, duka sun yarda da ni. Don kuma a takaice dai muka girka wannan CNDP kin zangon sasanta 'yan siyasa. Kamar inda ko wata matsala ta tunkaro, duka wannan zango sai a taru. In aka taru babu magana da ba a bincikawa. To cikin wannan abun dubara da muka yi na ta Niger nan, ga tunda sarakan gargajiya suna da mahimmanci, suna da daraja, da sarakan gargajiya da malaman manya-manyan malamanmu da na Krista da na addinin Musulunci, da su waɗanga hukumomi na gwamnati babba kamar cewa wani Cour Constitutionnel ko Cour Supreme, haka duk muka tara su manya-manyan lattija, muka ce to su ne waɗanga mun yarda da su, kamar su ne za su diba, kamar granting one, kamar shaidu wanga magana in an aje ta tagirku. To wa za a ganin sarkin garinsu ko ku babban malami ko a yi magana ya tada? Kaga wannan dubara ce mun ka samu ha lokacin mandakin tanshi biyu suka kare, ba a yi wani tacce na ci, an yi rikici, tunda in ka ce siyasa kana ci rikici mai an dai kwantasar da hankalin kasa, kuma an je zaɓe cikin lani lahiya lau. To wannan aiki ni na jagorance shi, har aka yi shi, har aka girka shi. To bancin haka nan na je Majalisar Ɗinkin Duniya, na aiki Majalisar Ɗinkin Duniya kuma takaita maka sani, babu garuruwan nan da na Afrika na yamma inda ban yi karatu ba a matsayina na babban ma'aikaciya ta Majalisar Ɗinkin Duniya. To lokacin da 2010 lokacin da tanje ce za a yi tazarci, sai na komo a matsayina ta 'yan ƙasa wadda ta shiga ta fita ta faɗi ta tashi ta yi kokowa don a girka demokradiyya. Na kawo matuƙar gudunmuwata don a girka demokradiyya, na yi kokowa an girka wanga gungu na 'yan siyasa wanda ake shawara da shi, duk CNDP, duk wannan aka share shi aka maida shi gehe. Dan ya ce tazarci za a yi, na ce to kenan wanga aiki ne 'yan ƙasa ce, lalle-lalle ina cikin babban matsayi, tunda ni ce regional ta Afrika ta yamma da Afrika ta tsakiya, ƙasa 24 nike hudu ana aikata bisa kan haraka kwantasar da makasashe hankali, bisa kan kawo gudunmuwa masu aiki cikin PNUD ko abin gade a taimake su dai a kwantasar da makasashe daban-daban hankali. To kasan babban matsayi ne. Wannan duk ne ya bi da shi da komo cikin kasan mu ta Niger dan in kawo gudunmuwata bisa kan ayaki wannan tazarce. Tunda kundin tsarin mulkin mu na kasar Niger bai ce haka nan ba. Kenan to ka gane inda mun shiga cikin wannan yaki duka sai na gano to dama siyasa kamar ta ji ce neman goji za a yi. Na ce to ni da matsayina na ƴar ƙasa ya kamata ni ma in kawo in gwada tawa takawa. Sai na ce to ina shiga cikin takara.
Daga nan ne kika ga ya dace ki shiga takara?
Daga nan ne na tunkaro na tunano na ce ya kamata in shiga cikin wannan takara tunda lissahin da na yi duk 'yan siyasa ga tun da aka fara demokrasiya su ne kuma in suka ciza ba su saki babu sani babu sabo babu yarda babu rijiyeniya babu komi ko kashe kihi aljihuna ne to na ce wannan abun ba shiwa ya kamata a kawo wani sabon salo shista akwai da abubuwa da abin ga dilladiya da suka sa ya kamata dai a saki tunda har ka shugabanci in ka shiga ba kanka kake ma ba ba an gidan ku kake ma ba ba danka kake ma ba ƙasa ce ake ma ku kowa cikin adalci cikin lami lahiya lo cikin araba kowa ko me san kuma cikin bisa kan abi ka'ida tunda ƙasar da babu shari'a babu ka'ida ba ƙasa bace to na gane waɗannan mutane kamar kansu ne suke ma na ce to a kwatanta ma ƴan Niger akwai wata hanya can da ban shista da na shigo ban yi jam'iyya ba ban ta na laraba ga wani ba ban ci ayi wata alliance ba ni kan kaina na fito da sunana na ƴan ƙasa da sunana ga tsari zan abun ga dan a saki siyasa dan mutanen Niger su ma su lunhasa a san an girka hukumomi masu aiki da ka'ida to kaji dai a takaice akwai abubuwa dai amma dai shista na ce ina shiga takarar ta candidature independent ai takara mai zaman kanta to da aka yi wannan aka kare kasan ba adalci ake ba cikin irin harkokin ga kullun tashi hankali kullun a mirde aza kullun a kwace to cikin wannan ne sun ka mirde sun ka amshi sun kuma har yanzu cikin Niger cikin kaka take tunda ba abi ka'ida ba ba abi tsari ba abi tsoron Allah ba abi wanda kundin zabe ya hodi ba kai ba abi ko me da son rai ne an ka hodi an ka mame ga mu nan mun shiga cikin tangal
zance na mata ake ci gaban mu nan
duniya wannan da mata ake
wasu ayyukan gwamnati harkar zaman lafiya
ya ba mu damar kawo muku kenan wannan makon sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa inda za mu dora a hirar mu da Kallabi Madam Bayard domin jin nasarori ko akasin haka da fafatikar da ta jagoranta suka samu. Muna godiya ta musamman ga waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da abokiyar aiki Hawwa Sharif a nan birnin Washington DC. Sai kuma raunanmu na mako Mahmud Ibrahim Kwari da kuma Suleiman Muni Barma a madadinsu duka ni alheri ke muku fata alheri.
Masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren. Sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da Jumbe Hamza da ya hada mana shirin da ban injiniyan mu na wannan daren. Baba Yakub Makeri ne nake sallama da ku. Mu kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin. Assalamu alaikum.